This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Sannan muna nan kodi yaushe akan internet wato a voahausa.com. Assalamu alaikum, Muhammad Lalo ne tare da Aliyu Mustapha Sokoto. Muka sake dawo muku a shirinmu na hudu na kuma karshe a wannan rana, inda za ku ji cewa hukumomin jamhuriyar Najeriya sun yi karin haske game da taimakon kayayyakin yaƙi da ƙasar Amurka ta basu domin yaƙi da ta'addanci. Wani rahoto da aka fitar ya nuna cewa muddin ba a samu karin matasa a fannin noma ba a nahiyar Afirka, wasu sassan yankin za su ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin abinci. Hukumar masu ruwa da tsaki a harkar noma ke kallon wannan lamari.
Za a iya koyar wa matasa aikin gona na samar da abinci, za a iya koyar wa matasa a taimaka musu yadda za su gane kiwon kifi na zamani, za a iya sa matasa a hanya a taimake su a basu jari.
Ta yau za mu so mu ji ra'ayinku ne kan shin kamata ya yi a bi tsarin raba daidai a tsakanin jihohi wajen raba mukamai a ƙarƙashin gwamnatin tarayya. Ko kuwa cancanta ya kamata a duba yayin da wasu ke korafin an fi baiwa wasu jihohi muhimmanci wajen raba mukaman. Lambar da za ku kira ita ce 2025. Sannan muna tafi da labaran wasanni, amma da farko ku sha labaran duniya tukuna.
To jama'a barkanku da wuni. Wani samami na haɗin gwiwa da sojojin Amurka haɗe da mayakan Kurdawan ƙasar Iraki suka kai ya taimaka wajen ba da damar a taɓa mutane kamar 70, wanda ƙungiyar ta'addanci ta ISIS ta kama su tana garkuwa da su, watakila ma tana niyyar ta kashe su. To sai dai kuma a lokacin kai wannan harin an ce an kashe ɗaya daga cikin sojan na Amurka, wanda kuma shi ne sojan farko na Amurka da ya rasa ransa a wannan yaƙin shekara guda da su sojojin Amurka ke yi da ita ISIS da ya tsage ranta. Jami'an ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon sun ce sojojin nasu sun auka wani gidan kurkuku ne da ake tsare da mutane a ciki, bayan da rahotanni suka nuna cewa ISIS tana gab da kashe mutanen da ta kama ɗin.
A halin yanzu kuma yawan hare-hare da mayakan ƙungiyar ISIS ke kaiwa sun ƙaru da kashi misalin 40 a kashi na uku na wannan shekara. A cewar binciken mujallar ƙasa da ƙasa ta wata ƙungiya mai suna HIS Gen da ke mai da hankali ga al'amuran tsaro a cikin duniya. Rahoton da aka sako a yau Alhamis ya nuna cewa ISIS ta kai jimillar harhare 1,088 tsakanin watannin Yuli da Satumba na wannan shekara a wurare daban-daban. Wannan ya nuna cewa a kowace rana ƙungiyar na kai harhare aƙalla 42. Rahoton ya dubi yawan harharen da ƙungiyar ta ISIS ke kaiwa a cikin ƙasashen da ita ko wasu ƙungiyoyi da ke da alaƙa da ita ke da ƙarfi a cikinsu, inda kuma suke riƙe da wasu yankuna na ƙasashen kamar Siriya, Iraki da Masar da Libya da Yemen da Afghanistan da kuma Pakistan da Najeriya da Saudi Arabia a arewacin wato Caucasus da kuma Algeria.
To jama'a, muna ba ku labarin maraicin nan ne daga sashen wasanmu Amurka a Washington DC. Sai ƙasar Sudan ta Kudu, inda rahotanni ke cewa yanzu haka akwai mutane sun kai kusan 30,000 wanda ke dab da fuskantar masifafiyar yunwa ta inna lillahi a wannan ƙasa. Wani rahoto da ke da ɗaurin gindin hukumomin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ne yake cewa musamman akwai wasu yankunan ƙananan hukumomi guda huɗu wanda ke wannan ƙasar waɗanda idan ba agajin abinci aka yi sauri aka kai musu kafin shekarar nan da ƙare ba, to Allah kaɗai sun yi wa mutanen da za su tagayyara a sanadin masifar wannan ƙarancin abincin da suke fuskanta ko za su fuskanta. Rahoton ya ce kusan mutane miliyan huɗu ko a ce sulisi ɗaya na ɗaukacin dukkan mutane wannan ƙasa ta Sudan ta Kudu suna fuskantar wannan mawuyacin hali na yunwa, musamman a jihohi irin su Unity da Jonglei da Upper Nile. Tun cikin watan Disamba shekarar 2013 ne dai ake yaƙi tsakanin sojan gwamnati da mayakan 'yan tawaye masu biyayya ga tsohon mataimakin shugaban ƙasar Riek Machar, yaƙin da ya tada mutane kamar miliyan 2.5 daga gidajensu na zama.
A yau Alhamis ne jam'iyyun adawa da ƙungiyoyin jama'a na ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo suka gana da wakilan ƙasashen Amurka da Turai don zantawa a kan halin da ƙasar ke ciki, inda tarzoma ta ɓarke a sanadin yunƙurin shirya ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a akan ƙudurin shugaban ƙasar Denis Sassou Nguessa na neman tsayawa zaɓen wa'adi na uku na mulki. Ɗaya daga cikin mahalatta taron, Parfait Kolelas, wanda shi ne jagoran jam'iyyar CMDI-D, ya ce maganganun da aka tattauna a kai a wurin taron galibi duk su ta'allaka ne wato sun ta'allaka ne akan yadda za a kawo ƙarshen wannan rikici wanda ko a yau Alhamis kadai ya wuce da rayukan mutane hudu shi dai shugaban Kongo tun a shekarar 1979 ya soma hawa ka raga mulki aka kada shi a zaben shekarar 1992 amma ya sake dawowa bayan da ya lashe zabe a shekarun 2002 da 2009
To kwamishinan hukumar kula da harkokin wato hakokin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya kuma yana zargin kasar Czech ne da laifin tsare ƴan gudun hijira a cikin abin da ya kira halin walarwa mai muni. Kwamishina Zaid Ra'ad Al-Husaini ya ce rahotanni masu inganci suna nuna cewa samun kansa a cikin wannan mawuyacin hali da ƴan gudun hijiran suka yi ba wai kuskure ne ko kuma abu sai ta kaddara ba. Abu ne da aka tsara shi da gangan domin a kuntata musu da kuma taka hakokin su.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To zamu fara ne da Jamhuriyar Niger inda hukumomin kasar suka yi karin haske game da taimakon kayayyakin yaki da kasar Amurka ta basu ciki har da na jiragen sama wato domin yaki da kungiyar Boko Haram. Daga yamai ga rahoton da Yusuf Abdullahi ya aika mana.
Kayakin daida kasar Amurka ta baiwa Jamhuriyar Niger taimako sun hada da jiragen samun bayanai da hango abokin gaba guda biyu kire Cessna Sandwit da kuma motocin sojoji guda 33. Idi Barau jami'in da ke kula da sadarwa a ofishin jakadancin kasar Amurka a Jamhuriyar Niger yayi mana karin bayani a game da wannan taimakon.
Kudin motocin shi kadai ya tashi sefa biliyan 7 wato miliyar 7 na sefa. Jiragen kudaden su da kaya aikin da suke dauki da su wato kamar kamarori da kuma su la'urorin da ke ba su damar hango magabci ko abokin gaba sun tashi biliyan 13.
A nasa bangare ministan tsaron Jamhuriyar Niger Kariju Muhammadu ya yaba mutuka da wannan taimakon na kasar Amurka.
Le gouvernement américain vient de témoigner une fois de plus sa volonté manifeste.
Yace kasar Amurka ta nuna a zahiri ta kara taimakawa hukumomin Niger a karshen jagorancin shugaban kasa Isufu Muhammadu da kayakin aiki na sojoji domin kara basu damar tabbatar da tsaron iyakokin mu da al'umma da kuma kaddarorinta.
Davantage dans la sécurisation de nos frontières, celle des personnes et de leurs biens.
Za da yake waɗannan kayakin na sojoji ne a yankin Durku waɗanda sojojin za su yi amfani da su wajen samun bayanan da suka shafi tsaro. Yusuf Abdullahi, muryar Amurka daga Niamey, Jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Yusuf, wani sabon rahoto da kungiyar da ke rajin ganin an bunƙasa harkar noma a nahiyar Afirka ta fitar ya nuna cewa muddin ba a samu ƙarin matasa a fannin noma ba a nahiyar ta Afirka, wasu sassan yankin za su ci gaba da fuskantar matsalar ƙarancin abinci. Alhaji Muhammad Magaji shine sakataren yaɗa labaran kungiyar manoman Najeriya ya kuma yi mun tsokaci kan yadda suke kallon wannan rahoto.
So wannan rahoton na abin da suka faɗa nan sun faɗi gaskiya haka yake, kuma bayan aka fara faɗi wannan ba ya fi ina so in tabbatar maka ya kai shekara 16 a baya an taɓa faɗin irin wannan a rahoton da aka rubuta ko wanda aka yi ƙarƙashin mai girma Murtala Nyako da Sanata Abdullahi Adamu da Chief Audu Obe sun taɓa faɗin wannan a rubuce suka bayar da shi bayan aka fara ba. Saboda haka babban abu shine in ana son a raya noma da samar da abinci a duniya gaba ɗaya shine a tsaya a taimaki matasa a sa su a hanya akan aikin gona gaba ɗayansa shine za a samu dama a samu abin da ake bukata.
Wato idan aka ce matasa su shiga noma, abin da ke zuwa zukatan wasunsu da dama shine a ɗauki fatanya ko kuma garma a shiga daji a fara yin huɗa. Shin ma'anar noma a nan kawai ta tsaya?
To mu a kungiyar manoma idan muka ce noma, to muna nufin cewa duk abin da ya shafi samar da abinci, walau samar da nama, walau samar da nono, walau samar da kifi, walau samar da kaji, duka muna nufin sa matsayin noma ne. Abin da muke nufi shine za a iya koyarwa matasa aikin gona na samar da abinci, za a iya koyarwa matasa a taimaka musu yadda za su gane kiwon kifi na zamani, za a iya sa matasa a hanya a taimake su a ba su jari, a koya musu kiwon shanu na zamani, haka kuma kiwon kaji na zamani, haka kuma lambu na zamani, haka kuma
samar da nono da kake ganin nan za a iya baiwa matashi taimako ya samu shanu sa guda hudu ko biyar da zai iya samar da nono isheshe yana sayarwa yana samun abin da zai yi sarrafawa kansa da kansa har ya riƙe ƴan uwansa riƙe iyali da sauransu to wannan in an yi wannan za a samar da abinci ingantacce ba abinci je kana yi ka ba haka kuma in aka sa su matasa a hanya aka koyar da su aikin gona na zamani a inda manomi zai samu a eka ɗaya zai samu buhu 30-40 maimakon yanzu inda ake ai ta wahala a samu buhu 5-10 in an sa matashi an koyar masa da noman zamani zai iya samun buhu 50-60 to wannan shine zai taimaki noma da kiwo da al'ummarmu gaba ɗaya wanda ina so in saki tabbatar maka shekara 10-12 abu da suka wuce a rubuce shugabanninmu suka ba wa gwamnatin arewa wannan abu a rubuce ina tabbatar maka bisa ga rafon da muke da shi gwamna ɗaya ne ko biyu ne na arewa wanda suka aiwatar da wannan tsarin kaɗan daga cikin su a fara
Alhaji Magaji kamar menene sa kake ganin ake samun matsala wajen rashin maida hankali a bangaren mahukunta su ga cewa an bunƙasa wannan fani na noma
su mahukuntan ne suke samun wato su ne ba su tsaya wa abun tsakani da Allah ba tun a baya kamar yadda na faɗa maka wannan report din fa wannan shawarwarin a kyauta aka bayar da su ba wai biya aka yi ba a shawarar nan da aka kawo a kyauta aka je aka bai wa gwamnonin arewa a Kaduna duk su karɓa gari ya za su aiwatar rashin aiwatarwa wato kasawa ne daga cikin shugabanni waɗanda muke da su musamman na baya wanda muke tsammani a yanzu za a samu canji cikin ikon Allah
Alhaji Muhammad Magaji sakataren yaɗa labaran ƙungiyar manoman Najeriya kenan to kuma yadda wasu ku watakila suka ji a farkon shirin yau zamu so ne mu ji ra'ayinku kan shin kamata yayi a bi tsarin raba daidai a tsakanin jihohi wajen raba mukamai a ƙarƙashin gwamnatin tarayya baya ga mukamman ministoci ko kuwa cancanta ya kamata a duba yayin da wasu ke korafin an fi baiwa wasu jihohi muhimmanci wajen raba mukaman amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka
Nigeria kasar da ya uwa daya uwa daya uba daya kasar da ya Nigeria uwa daya uba daya kada tayi ku bar kabilanci da zambanci a duniyar mu mu kada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa Nigeria kasar da ya uwa daya uba daya yarba da ibo a Nigeria Nigeria kasa da ya uwa da ya uba da ya Nigeria don uwa Nigeria aku ina Nigeria mu zauna lafiya Nigeria kasa da ya uwa da ya uba da ya Nigeria mu bar kamilanci da zambanci Nigeria kasa da ya uwa da ya uba da ya ya Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria Nigeria kasa da ya uwa da ya uba da ya
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Kira mana farko ya zo ne daga kudu maso yammacin Najeriya a jihar Ogun. Wane ne akan layi?
Salihu Lawal Atiwo.
Malam Salihu, muna jin ka. Hello, Malam Salihu, kana jin mu?
Salihu, Salihu, Salihu.
Oh, Malam Saminu to, kama na afuwa, muna jinka, mene ne ra'ayinka?
Mashallah, abinda ra'ayina, cancanta ya ce alheri ga cewa sai an zaɓi ne rarraba.
Mene ne sa ka faɗa ka, Malam Saminu?
Abinda ya sa saboda wasu mutane ba su cancanci su rika wannan mutanen ba. In aka ce sai an ce kowace jiha za a yi amfani da haka nan. To alhali wasu suna da wasu ra'ayi na dafan wanda ba shi ne ya kamata in Najeriya su yi amfani da shi ba.
Malam Saminu, mun gode kwarai daga jihar Ogun kenan. Ga wani kira daga Kwantagora jihar Niger. Wane ne a kan layi?
Assalamu alaikum.
To bari mu je jihar Katsina na kaman na Kwantagoran ya aje. Wa alaikum salam, na jihar Katsina ne?
Kwantagora ne.
Oh, na Kwantagora ne. To muna jinka.
Injiniya mai gyara makeri Ludo Kwantagora.
To malam injiniya, muna jinka.
Wato gaskiya rabon makamai cincinta yake a duba ba wai bangare ba abin nan.
Dalili.
Yawwa, saboda ana iya tura makami akan raba-raba sai a ba shi inda bai dace ba, amma an ga dukkan cincin mutum duk inda ya fito an ka ba shi makami ya dace ba raba-raba ba.
Injiniya, baka ganin hakan zai sa a tura wasu joyin haƙƙin su?
A ba wani haƙƙi, inda mu Najeriya duk wanda ya cincinta ya san adali a ba shi matsayi ko ina.
To ga wani kira daga Akure jihar Ondo kenan. Wane ne a kan layi? Hello, na jihar na garin Akure, kana jin mu? To na kaman dai mun rasa shi ma wanda yake kan layi a Akure jihar Ondo kenan. Batun da muke tattauna shine shin kamata ya abi tsarin raba daidai a tsakanin jihohi wajen raba mukamai a ƙarƙashin gwamnatin tarayya baya ga mukamman ministoci, ko ko cancanta ya kamata a duba? Yayin da wasu ke korafin amfa baiwa wasu jihohin muhimmanci wajen raba waɗannan mukamai. Lambar da za ku kira ita ce 2025. Bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka kafin mu sami kira.
Hang up and try again.
Duniya kasa ne ya uwa daya, uwa daya uba daya kasa daya. Duniya uwa daya uba daya, kada tayi ku bar kabilanci da bambanci a junanmu. Mu kada tayi mu daina fada na addini ko na siyasa. Duniya kasa daya uwa daya uba daya.
To mun samu kira daga jihar Kebbi. Wane ne a kan layi? Hello, na Kebbi, kana jin mu? Yawo, to menene sunanka?
Sunana Abdul Aziz Zirban Tanka Yawo Local Gamma.
To menene ra'ayinka?
Abin da an ra'ayi na game da raba mukamai ba magana na za a biji ba, maganan cancanta za a biji, inda ci gaban Najeriya ake nema. Maganan cancanta, wanda ya cancanta shi za a ba, ba wai maganan bangaranci ba ko wani abu.
Yanzu a matsayinka na mutumin jihar Kebbi, Malam Abdulaziz, a ce an raba mukamai sai ya karkata a wasu jihohi da ba naka ba, ba za ka damu da haka ba?
Eh, to ni ba zan damu ba, indai an ba wanda zai ci mu muradin mu ci gaban jiha, ba wai wanda ya fito daga jiha ta ba, wanda zai ci gaban al'umma Najeriya gaba ɗaya, ni shine muradina.
Madalla, mun gode Abdulaziz daga jihar Kebbi. Ga kira daga Niger, wane ne a kan layi? Hello, na jihar Niger, idan kana jin mu? To kamar ya ajiye layin nasa. Batun da muke tattaunawa shine kamata ya duba wato tsarin raba daidai wato abi kenan, ko kuwa tsakanin jihohi wajen raba mukamai a ƙarƙashin gwamnatin tarayya baya ga mukamman ministoci, ko kuwa cancanta ya kamata a duba, yayin da wasu ke korafin amfi baiwa wasu jihohi muhimmanci wajen raba mukamai. Ga kira daga Abuja, wane ne a kan layi?
Eh, Abdullahi mai shayi limamin jadidareji.
To Malam Abdullahi, muna jinka.
To abinda ra'ayina a nan, mu dai muna murna da duka wannan zaɓi da ainihin shugaba Buhari ya yi, saboda mun san Buhari zaɓi ne na talakawa, kuma yana da ainihin kyakkyawan fatan cewa waɗannan mutane da ya zaɓe su za su yi aiki tsakani da Allah. Saboda haka muke son 'yan majalisa su ji tsoron Allah, su tantance waɗannan mutane domin a samu a kasa aiki.
Abdullahi daga Abuja, mun gode ga kira daga Kaduna. Wane ne ya kallai?
Fara magana da Shago da Sabo daga Kaduna, Nigeria.
To, Shago, muna jinka.
Gaskiya cancanta ne ya kamata. Saboda duk wanda kamar misali mutum yana da ilimin shashin wajen lafiya, to ya kamata a ije shi a gurin. Amma bai kamata a ce mutum ya karanci wajen lafiya a je a kai shi wajen kuɗi, kaga ba za a gane ba. Amma cancanta shi ne ya kamata.
Shago kenan daga jihar Kaduna a Najeriya, mun gode kwarai da gaske. Batun da muke tattauna a kai shi ne, shin kamata a bi tsarin raba daidai a tsakanin jihohi wajen raba mukamai a ƙarƙashin gwamnatin tarayya, baya ga mukamman ministoci, ko kuwa cancanta ya kamata a duba? Ga kira daga Abuja, mun sake samu. Wane ne a kan layi? Hello, na Abuja, kana jin mu? To, ina ga kamar layin ya tsinke. Idan dai ana fuskantar matsala wajen neman mu, lambar ita ce wato 2022056555. Yanzu bari mu ci gaba. To, ga kira daga Taraba, mun samu. Wane ne a kan layi?
David ne daga jihar Taraba, kamar kuma Karmalamido.
To, Malam David, muna jinka.
Magana raba daidai na mukamin ministoci a bi cancanta, duk wanda ya cancanta, ko da wani jihar ba ta samu, ban da akwai cancanta wasu jihohin, ya kamata a bi don mu samu ci gaba a Najeriya.
To, wannan ra'ayin David kenan daga jihar Taraban Najeriya. Mun gode kwarai da gaske, David, da ka wato faɗa mana ra'ayinka. Lambar da za a kira ita ce 2022056555. Kafin mu samu kira, bari mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Ba Mustapha Shehu ya taimaka Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya. Da Hausa da Yarba da Ibo a Najeriya, Najeriya ƙasa ɗaya, uwa ɗaya, uba ɗaya.
To, ga kira mun samu daga jihar Plateau. Wane ne a kan layi? Hello, na Plateau, kana jin mu?
Eh, ina jin ku.
Yawwa, wane?
Bala Komanda.
To, Malam Bala, muna jinka.
Yawwa, to lokacin da dan shi ne a kan da ya gaskiya cancanta ne daman aka ake nema. Kuma insha Allah, ko da da yake ina jihar Plateau, dole ne idan aka samu cancanta sunan da ni kokari mu ta'allaka a wannan gefen, mu ta addu'a kuma.
To, madalla, mun gode Malam Bala da wannan kira naka. Muka zo ƙarshen ɗaukan wayoyi naku domin jin ra'ayinku. Yanzu kuma bari mu je ga labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Ƙungiyar ƙwallon ƙafar Golden Eagles ta Najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin 16 na gasar cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17, da yanzu haka ake fafatawa a ƙasar Chile. Hakan ko ya biyo ne bayan lallasa mai masaukin baki wato Chile ɗin da ta yi da ci 5-1 a wasansu na biyu a rukunin A, abin da ya sa ƙasar ta Chile ke fuskantar barazanar ficewa daga gasar tun a matakin rukuni-rukuni. Najeriya dai ta soma gasar ne da kuzarin gaske, inda a wasanta na farko na gasar a ranar Lahadin da ta gabata ta doke kasar Amurka da ci 2-0. A halin da ake ciki kuma, shahararren dan wasan gaba na babbar kungiyar ƙwallon kafar Super Eagles ta Najeriya, Emmanuel Eminike, yayi murabus daga bugawa kasar sa wasa. To, sai dai duk da yake labarin murabus din ya zo wa sabon kocin Najeriya Sunday Olise Abazata, ya ce ba dan wasan da ba za a iya maye gurbin sa ba a Najeriya. To, amma Olise ya tabbatar da murabus din na Eminike a zaman babban rashi ga kungiyar, musamman domin dan wasan na cikin gurin sabon kocin na kawo sauyi mai ma'ana a kungiyar. A yan kwanakin baya ne kuma, shahararren mai tsaron gida na Najeriya Vincent Enyama ya bayyana ficewarsa daga ƙwallon ƙafar ƙasar. Hukumar ƙwallon ƙafar Turai wato UEFA yanzu haka tana bincike akan zargin da ake yi wa club din Manchester City da ke Ingila na yin sowa a lokacin taken gasar cin kofin zakarun Turai wato Champions League. Wani sashe na magoya bayan City din ne da suka yi ihun sowa sa'ad da ake rera taken gasar kafin soma wasan da City din ta yi galaba akan Sevilla da ci 2-1 a jiya Laraba, domin kalubalantar tsarin biyan kudade da hukumar ta UEFA ta yi wa club a 'yan shekarun nan. a wasannin na gasar ta zakarun Turai da aka fafata a tsakiyar makon nan da ya zakarun gasar wato Barcelona ta bibbata har gida ta doke ta da ci biyu da nema yayin da a wata karawa mai zafin gaske Arsenal ta doke Bayern Munich da ci biyu da nema. Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 16 ga watan Oktoba na kowace shekara rana ce da aka ware domin daukar mataki kan yunwa. Rana ce kuma ta tunawa da kafa hukumar samar da abinci ta Majalisar Dinkin Duniya da aka kafa a shekara ta 1945. A wannan rana mutane da ke ko'ina a fadin duniya na haduwa don neman hanyar da za a kawar da yunwa daga wannan duniyar. Sama da shekaru 10 da suka wuce, mun ga yadda yawan mutane ke fama da yunwa suka karu. A can baya mutum ɗaya cikin mutane 6 na kwanciya da yunwa a kowace rana. Yanzu kuma ana samun duk mutum ɗaya mai fama da yunwa cikin mutane 9. Duk da haka, har yanzu akwai mutane da yawansu ya kai 795,000 da ke fama da yunwa a duniya. Daga cikin wannan adadin kaso 60 cikin 100 mata ne, duk kuwa da cewa mafi yawan ƙananan manoma da ke ƙasashen da suka ci gaba mata ne. Amma kuma yawancin lokuta mata na fuskantar yunwa har ma da ƙananan yara. Kimanin ƙananan yara miliyan 161 da ke ƙasa da shekaru 5 su ma ba sa samun abinci mai gina jiki. Wannan kuwa na nufin ƙwaƙwalwarsu ba za ta iya ɗaukar karatu ba domin hakan zai haifar musu da nakasa yayin girman jikinsu. Rashin wadataccen abinci mai gina jiki ba yaran kaɗai zai yi wa illa ba, a'a, har ma da al'ummar da suke da ma tattalin arzikin ƙasar da suke. Haka kuma baya ga yaran da ke fama da rashin cin abinci mai gina jiki, kusan yara miliyan 5 ne 'yan ƙasa da shekaru 5 suke mutuwa a duk shekara sakamakon batutuwan da ke da nasaba da rashin abinci mai gina jiki. Ƙasashen duniya na aiki ƙwarai da gaske domin ganin an kawar da yunwa a duniya, saboda haka yin haka shine abin da ya kamata. Ɗaya daga cikin muradun ƙarni shine kira ga yadda za a yi yaƙi da yunwa da matsanancin talauci. Ba shakka an cimma nasara hakan, domin ko yayin da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ƙoƙarin barin muradun ƙarni zuwa shirin dawwamammun muradun ƙarni na shekara ta 2030, muna iya bakin ƙoƙarinmu domin ganin mun cimma manufarmu na ganin mun kakkaɓe yunwa da matsanancin talauci gaba ɗayansu. Ɗaya daga cikin hanyoyin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta bi domin samun wannan nasarar shine shirin nan da ta ƙirƙiro na ciyar da mutane domin amfanin gaba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi haka ne da haɗin gwiwar gwamnatoci da wasu ƙasashen duniya da kuma jami'o'i, kai har ma da ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma hukumomin bincike irin na Majalisar Ɗinkin Duniya da kamfanoni masu zaman kansu. Duk waɗannan sun taimaka wajen ganin an fidda miliyoyin jama'a daga cikin ƙangin yunwa da talauci. Ba shakka Amurka ta jaddada ƙudurinta na ganin ta yaƙi talauci da yunwa da rashin wadataccen abinci ga yara ƙanana. Sharhin muryar Amurka na yau kenan, wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masauri Amana Afuwa, ba za mu samu damar kawo muku labarai take ce ba. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sokoto, ditani gabatar da shirin da Daniel Brown da ya ba da umarni. Sai injinan mu Mr. Carol Mahmud Lalo ke cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.